نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إموة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا أولا قرينا كانوا أولا يمشي من البركة نجوماء يومنا شاب يقوة سفر hijrar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 9 ga watan 9 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul ali imran wannan shine darasinmu na 8 a cikin wannan sura a kafanin mu shiga akwai wata baiwar Allah ma'abuciyar wannan majalisi tana kokarin sauraron karatuttuka da ake yi da kuma taimakawa cikin aikin addini. Allah ya yi wa mahaifiyarta rasuwa, ita ce Hajiya Zubaida, mahaifiyarta matar Liman dan Amu. Sai mu yi mata addu'a, Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata, Allah ya tunanta da rahama, Allah ya sa ta huta, Ubangiji ya karbi kyawawan ayyukanta, Ubangiji ya yafe mata kurakuranta, Allah ya haskaka mata hukuncinta, Allah ya sanya aljanna ce mako mata. Duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu da rahama. Waɗanda kuma suke marasa lafiya, Allah ya ba su lafiya, Allah ya cika mana da imani. Akwai tunatarwa dangane da taimakon sautul haq da aka saba karba a wannan majalisi. Yau da kuma mako mai zuwa insha Allah za a karbi wannan taimako waɗanda suke taimakawa ta hanyar wato account din asusun shi abinan shi wannan committee. Muna musu addu'ar Allah ya karba musu wanda suka taimaka. Allah subhanahu wataala ya albarkaci dukiyar su, ya albarkaci rayuwar su. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب.
الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تزغ قلوبنا، يا أبنجي مكدك كركتا زكا تمو بعد إذ هديتنا bayan ka shiryar da mu. Wa hab lana min ladunka rahma, kai mana kyautar rahama daga wajenka. Innaka antal wahhab, lalle kai mai yawan kyauta ne. Rabbana, ya ubangijin mu, innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi, kai mai tattara mutane ne a yinin nan da babu kokonto a cikinsa. Rabbana, innaka la tukhliful mi'ad, lalle kai ba ka saba alkawari. Satin da ya gabata mun fara tafsirin wannan aya, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Mun yi tafsirin wannan gabar inda muka tsaya a fadar Allah subhanahu wata'ala, ko akan gabar fadarsa, wa hab lana min ladunka rahma, kai mana kyautar rahama daga wajenka. Anan an ambaci rahama na kira, kace rahmatan, dan a nuna ana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala rahama ce mai girma wa hab lana min ladunka rahmatan ay rahmatan azimatan kai mana kyautar rahama mai girma daga wajenka rahamar da za ta ƙara mana imani ta ƙara mana sabati da jajircewa da dogewa akan hanyarka ta ƙara mana yaqini da sadadi wato anan bayan sun roki Allah subhanahu wata'ala da kada ya karkatar da zukatansu sai kuma suka nemi wato abinda zai zama shine alamar tsayuwar su akan shiriya ita ce samun rahama ta duniya da lahira samun rahama ta duniya da lahira sun roki Allah subhanahu wata'ala yayi musu wannan domin shi ubangiji subhanahu wata'ala shine mai hore hanyar samun wannan rahama a kowanne lokaci dan adam wato a tsakiya da hadarin ruka yake iri-iri ko dai hadarin da zai shafi addinin sa da zuciyarsa ko kuma hadarin da zai shafi rayuwarsa ta duniya a kowanne lokaci kewaye yake da abubuwa da suke barazana gare shi suna barazana ga addinin sa suna barazana ga rayuwarsa ta duniya don haka yana cikin tsananin rauni yana cikin tsananin rauni domin da wannan raunin ubangiji ya halicce shi wa khuliqal insanu dha'ifa an halicci dan adam mai tsananin rauni to ba dan ubangiji subhanahu wata'ala yana farkar da zuciyar dan adam ba yana neman wani agaji daga Allah subhanahu wata'ala to da abubuwan da za su auka masa ba kadan bane saboda haka dan adam yake neman ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare masa addinin sa ya tsare masa imanin sa shine la tuzigh qulubana sannan kuma yake roƙon sa wani wata rahama ta musamman daga abin da zai iya farwasa na musibu na duniya ubangiji ya kare shi daga waɗannan musibu ubangiji subhanahu wata'ala ya saukan masa da rahamar sa da za ta bebeye shi ta ko ina saboda haka idan aka kula wannan addu'a gabobin ta guda biyu din nan ya kunshi roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda zai tsare wa mutum addinin sa shine la tuzigh qulubana sannan kuma roƙon sa Allah subhanahu wata'ala da ya bebeye shi da rahamar sa bebeyewar Allah da raham bebeyewar Allah ga bawansa da rahamar sa tana nufin ya kare shi daga dukkan wani sharri daga dukkan wata musiba da za ta iya auka masa wacce tafi karfin sa Allah kuma mai tausayawa bayinsa ne a koyaushe Allahu latifun bi ibadihi Allah mai tausayawa bayinsa ne to wannan yana daga cikin mazahir wato alamomi ko abubuwan da suke nuna tausayin ubangiji ga bayinsa ta yadda yake kin samu su irin waɗannan addu'o'i da suke yi koyaushe wanda su ne suke ba su kariya daga abubuwan da suke kewaye da su na hadurra wanda ƴan adam ba su san da su ba kuma da Allah zai saki linzamin waɗannan abubuwa na hadurra babu shakka babu yadda za a yi ɗan adam da ƙarfinsa da dabarar sa ya iya kare kansa saboda haka suka nemi ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu kyautar wannan rahama ba su nema daga wajen waninsa ba suka ce wa hab lana min ladunka kai mana kyautar rahama daga wajenka wannan yana nuna tsantsanta addu'ar su ga Allah subhanahu wata'ala ta yadda gurinsa kadai suke nema ba gurin wani ba wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da sukan sa addu'a ta zama karɓaɓɓiya shine ikhlasi a cikin addu'ar a roƙi Allah subhanahu wata'ala shi kadai domin addu'a ibada ce addu'a ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwa al-ibada addu'a ibada ce addu'a ibada kuma ana neman ya zanto an tsantsanta ta ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai wa abudullaha mukhlisina lahuddin ka bautawa Allah kana mai ikhlasin addini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba a umarce su da wani abu face su bautawa Allah suna mai tsantsanta ibada gare shi saboda haka addini ibada addu'a ibada ce kuma ana son a tsantsanta ta ga Allah subhanahu wata'ala wannan yana nuna cewa shiriya da bata duk suna hannun Allah subhanahu wata'ala yana shiryar da wanda ya ga dama da falalarsa yana kuma batar da wanda ya ga dama da adalcinsa cewar da suka yi wa hab lana suka yi amfani da kalmar hiba kyauta kai mana kyautar rahama daga wajenka wannan yana nuna cewa dan adam har kullun ya kamata ya rika nuna wa Allah subhanahu wata'ala cewa shi fa ba shi da komai ba abin da ya mallaka yana neman kyauta ne daga Allah subhanahu wata'ala ko yaushe ya rika nuna wa Allah buƙatarsa a matsayin cewa shi bai isa yi wa kansa ba kuma ubangiji kadai shine mai masa kuma duk abinda ya samu kyauta ce ubangiji ya bashi ba wai biyan sa yayi na wani abu da yayi ba wanda ya cancanci Allah ya biya shi ya rika jin cewa duk abinda ya roka Allah ya bashi to kyauta ce kyauta kuma wani abu ne da kake samu ba tare da ba tare da iwati ba ba tare da ka bayar da wani abu fansa ba haka kawai aka dauka aka baka ita ake kira kyauta saboda ka rika ganin cewa duk abinda kake roƙon Allah subhanahu wataala ya maka kana roƙon sa ne ya baka kyauta ba wai wani abu kai ka cancanci dole sai ya baka ba in ya baka kyauta ce in bai baka ba kayan sa ne bai baka ba saboda kalmar wahab lana min ladunka rahma tana nuna cewa ko yaushe bawa ya rika jin cewa abinda zai samu daga wajen Allah kyauta ce kyauta ce ba wai cancanta sa ba ko kuma ya zama dole ya bashi sun fara da rabbana la tuzigh qulubana Allah ka kada ka karkatar da zukatanmu wato ubangiji ya cire dukkan wata karkata daga zukatansu sannan kuma sai suka roki Allah rahama wannan shine abinda ake kira at-takhliya qabla at-tahliya don abinda zaka yi masa ado kai masa kwalliya to sai ka cire dukkan wani abin da zai iya bata kwalliyar daga cikin sa ba za ka zo abu da datti da kazanta ka ce zaka yi masa kwalliya haka ba kwalliyar ba za ta bayyana ba wannan kazantar da wannan datti za ta batar da kwalliyar ko ta bata ta saboda haka sai suka fara roƙon at-takhliya wato ubangiji ya cire musu dukkan wani datti daga cikin zuciyarsu sannan kuma ya kwararo musu rahamarsa kaga wannan ita ce at-takhliya qabla at-tahliya ratu zik qulubana sannan ba'da idh hadaytana suka ce wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab saboda ka dan adam a koyaushe yana cikin tsananin bukatuwa ne ya roki Allah subhanahu wataala ya kare shi daga wani mummunan abu kuma yana cikin tsananin bukatuwa ne ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi wani alkhairi cikin waɗannan abubuwa guda biyu koyaushe dan adam cikin bukatuwarsa yake dan adam yana bukatar Allah ya masa kariya daga abin da zai cutar da shi yana kuma bukatar ubangiji ya kwararo masa abin da zai amfane shi saboda haka suka hada waɗannan addu'o'i guda biyu la tuzigh qulubana kaga kariya ce suke nema wa hab lana min ladunka rahma kuma kaga janyo amfani suke yi zuwa ga kansu wanda kuma wannan ita ce bukatar dan adam a koyaushe tsakankanin waɗannan bukatu guda biyu yake a tsakaninsu yake rayuwa ko dai a kare shi daga wani abin ki ko kuma ya samu wani abin alkhairi tare da shi suka ce innaka antal wahhab wannan tawassuli suka yi da wannan suna na ubangiji subhanahu wataala saboda sun roke shi kyauta wahab lana min ladunka rahma kai mana kyautar wata rahama ta musamman daga wajenka sai suka rufe addu'ar su da innaka antal wahhab lalle kai mai yawan kyauta ne kyautarka tana da yawa ihsaninka ba shi da gaci ba shi da karshe saboda haka suna neman rahamar sa ne saboda shi mai kyauta ne walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha Allah yana cewa yana da sunaye mafiya kyau ku roke shi da su to yana daga cikin addu'a wato roƙon Allah da sunayensa irin haka mutum yayi addu'a ya rufe da wani sunan da ya dace da wannan addu'ar da yayi kamar yadda nan suka roki ubangiji ya musu kyautar rahama sannan kuma suka ce innaka antal wahhab lalle kai mai yawan kyauta ne saboda haka wannan kyauta sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala sifatul fi'li akwai sifatul dhati akwai sifatul fi'li akwai sifofin da ake kira sifatul dhati sifofi ne na zatin ubangiji kamar a ce hannunsa kamar a ce ganin abin nan idansa wanda Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi wannan duk sifa ce ta zati akwai kuma sifatul fi'li wato daga cikin sifatul zati kamar iliminsa sifa ce ta zatinsa kamar jinsa kamar ganinsa waɗannan duk sifatul zati ne ana kiransa sifatul zati sifatul fi'li kuma sifofin da suke da alaƙa da bayansa suke da asari ga bayansa wato kamar a ce mai bayarwa daga sifa ce ta fi'li bayarwa aiki ne kamar a ce Allah yana sauka ko a ce Allah subhanahu wataala zai zora da gobe kiyama ko Allah ya daidaita akan al'arshinsa waɗannan dukan su ana kiransu sifatul fi'li ubangiji ya tabbata ya rayu da ya abin nan ya sifantu da waɗannan akwai wani asar a cikin abin nan su ya kashi a cikin ad-durrul mansur cewa wanda ya karanta wannan ayar yayin da wani abu nashi ya bace ya karanta wannan ayar Allah zai da masa da shi bayan ya gama karantawa sai yace sai kuma karanta yace ya jami'un nasi liyawmin la rayba fihi ijma' baini wa baina mali ko ijma' alayya dallati wato bayan ya gama karanta wannan sai kuma yace ya ubangiji wanda yake tattara mutane ranar da babu kokonto a cikin ta ka hada ni da dukiyar da nan sa ko ka hada ni da abin da ya bace nawa innaka ala kulli shay'in qadir da jin wannan a karatun mu na alwabil sayyib mun yi magana akan wannan da fadi ana iya komawa can a saurara sannan suka ce rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi ya ubangijin mu kai ne mai tattara mutane lalle kai ne mai tattara mutane a wannan ayinin da babu kokonto a cikin sa innallaha la yukhliful mi'ad lalle Allah baya saba alkawari zamu ga addu'o'in da suke zuwa galibi ana buɗe su da rabbana rabbana ana buɗe su da kiran sunan ubangiji ar-rabbu domin ar-rabbu abin da yake nufi shine mahalicci sannan mai kula da wannan halittar da yayi ta hanyar tarbiyance ta ta hanyar ba ta ci da sha da dukkan abin da rayuwarta za ta tsayi da shi wannan shine ma'anar ar-rabbu daga nan aka samo kalma at-tarbiyatu tarbiya shine ba da kulawa ce ka yi wa yaranka tarbiya shine ka bashi kulawa bayan ci da sha da sutura sannan ka bashi ilimi sannan ka kula da kyawawan ɗabi'unsa samar tarbiya wato abin nan tashin su ta samar da shi akan kyawawan ɗabi'u to wannan shi daga kalman ar-rabbu ne saboda ubangiji shine rabbul alamina shine wanda yake ubangijin halittu duka shine mai samar da su daga babu shine mai ba su ci da sha da matsuguni da dukkan wata buƙatar da suke da ita ta rayuwarsu sannan kuma shine har ila yau yake ba su abinda wato za su samu jin daɗin rayuwarsu ta duniya kuma su samu jin daɗin rayuwa ta lahira to za mu ga yawancin addu'o'i akan buɗe su akan yi tawassuli da wannan suna na ar-rabbu domin alaƙarsa da ayyukan da ake roƙon ubangiji yayi domin duk addu'a zaka wani aiki ne kake roƙon Allah ya yi maka ko dai ya baka ko kuma ya kare ka wanda dukkanin waɗannan af'al ne su kuma af'al duk ayyuka suna da alaƙa ne da rububiyar Allah ayyukan Allah su suke da alaƙa da rububiyya zaka ji an ce tauhidur rububiyya shine tauhidullah bi af'alihi kadaita Allah da ayyukansa ma'ana ka yarda cewa dukkan wani aiki da Allah subhanahu wata'ala yake banta da yin sa to ba za ka danganta shi ga wani Allah ba Allah shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai bada lafiya shine mai azurtawa duk waɗannan ayyukan Allah ne ba za ka kira wani ka ce yayi maka ba saboda haka kaga anan kana neman wani abu ne da Allah kadai yake yin sa saboda haka sai ka kira sunansa ar-rabbu domin ayyukansa suna da alaka ne da rububiyyarsa sai ka ce rabbana rabbana shi yasa zamu ga duka yawancin addu'o'i suna budewa da rabbana akwai wadanda suke budewa da allahumma wanda yana nufin al-uluhiyya to amma nan rabbana din sun fi yawa ko alqur'ani zaka samu masu rabbana rabbana sun fi yawa akan wadanda zasu zo da allahumma saboda haka rububiyar ubangiji subhanahu wata'ala tana hukunta ubangiji subhanahu wata'ala ya tsaya da al'amuran bayin sa da gyara su da musu tagomashin bukatar su saboda haka koyaushe bawa yana da alaka da tarbiyar ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa suratul fatiha ta bude da wannan alhamdulillahi rabbil alamin shi rabbana innaka jami'un nas wannan duk ci gaban addu'ar ar-rasikhuna fil ilmi ne wal rasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana amanna bi kulli min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab to wannan duk ci gaba da wannan addu'ar da wannan maganar ta su ce wato su masu zurfin ilimi har ila yau suna cewa ya ubangiji innaka jami'un nas kai ne mai tattara mutane ma'ana kai zaka tashe su ka tattara su li yawmin la rayba fihi a wata ranar da babu kokonto a cikin ta ita ce ranar alkiyama ranar da ubangiji subhanahu wata'ala zai tattara bayinsa domin yayi musu hukunci domin ya saka wa kowa bisa aikin da yayi saka wa wanda ya kyautata da kyakkyawan sakamako wanda kuma ya munana ya saka masa da mummunan sakamako da haka suka yi tawassuli da ubangiji wanda yake da wannan sifa sai ya tattara mutane ranar gobe kiyama domin su nemi gafararsa a wannan rana su nemi afuwarsa saboda haka kamar suna cewa ya ubangiji kai ne mai tattara mutane a ranar da babu kokonto a cikinta ka gafarta mana ka yi mana afuwa kamar anan suna nuna cewa bukatar su anan ba wai bukata ce da ta shafi maslaha ta duniya ba domin duniya mai karewa ce dukkan abinda suke so suke nema a gurin ubangiji suna neman sa ne saboda maslaha su ta lahira domin maslahar duniya wannan duk yadda ta kai ga dadewa mai karewa ce babbar maslaha ita ce maslaha da ba za ta kare ba ita ce maslaha da ta shafi ranar lahira kamar suna cewa ya ubangijin mu mun san cewa kai zaka tattara mutane ranar gobe kiyama domin yi musu sakamako kuma mun san cewa alkawarin da kai gaskiya ne ba zai saba ba maganar ka ba za ta taba zama ƙarya ba don haka mun san cewa duk wani wanda zuciyar shi ta karkace a nan duniya to a lahira zai dawwama a cikin azaba har abada wanda kuma ka bashi tawfiki ga munkatar ka bashi shiriya ka kwararo masa rahama ka sa shi daga cikin mu'minai to ranar gobe kiyama zai zanto cikin wato waɗanda za su samu ni'imar ka za su samu sa'ada jin daɗi da karama ta har abada wacce ba za ta yanke ba saboda haka babban garajin su kamar su ce babban manufar mu a addu'ar mu ya ubangiji ita ce wannan ranar da zaka tara mutane domin abinda duk zaka yi mana a nan ne to abu ne da muke fatan ya amfane mu a lahira domin a ranar za mu ga sakamakon abinda kai mana wato kamar lokacin da suke wannan addu'ar sun tuno lokacin da za su fi kowane lokaci wato lokacin da za su fi kowane lokaci bukata wajen ubangiji subhanahu wataala kuma bukatar ta rahama domin ita rahama ita ce za ta sa bawa ya samu rabauta da gidan aljanna rahamar ubangiji ita za ta sa mu samu rabauta da gidan aljanna ba ayyukan da muke yi ba ayyukan da muke yi sababi ne amma sai ubangiji subhanahu wataala ya yi mana rahama sannan mu samu shiga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yudkhila ahadun amaluhu aljanna babu wani daya da aikin sa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce ya rasulullahi wala anta har kai ma aikin ka ba zai shigar da kai aljanna ba yace wala ana hatta ni illa an yataghammadani Allah bi rahmati sai ne idan Allah ya lullube ni da rahamarsa to ashe kaga a lokacin da suka fi bukatar rahama ta ubangiji suce ranar alkiyama domin a lokacin ne za su samu rabauta ta har abada saboda haka sai suka kawo maganar ranar alkiyama lokacin da suka yi addu'a da roƙon rahama sai suka tuno da ranar alkiyama wanda a ranar ne za su fi bukatar wannan addu'a wannan rahama sai suka ce rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi don haka ambaton wannan ranar yana nuna maka cewa suna roƙon ubangiji rahamarsa hatta a wannan ranar domin a wannan ranar ce za su samu rahama wacce take ta har abada wacce za ta samu musu rayuwa mai daɗi ta har abada saboda haka akwai dunkula addu'a yayin da suka ce hamlala miladunka rahma akwai dunkula addu'a wanda ana son mutum yayi addu'a wacce take dunkulalliya ta fuskar ma'ana ta fuskar ma'ana wato ya kawo lafazin da a ƙarƙashin sa abubuwa da yawa za su shiga kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar kalmar hasana din da babu wani abu mai kyau da bawa yake ganin sa kyakkyawa ne zai ji dadi in ya same shi face ya shiga ƙarƙashin wannan kalma saboda ka dunkula buƙatunka masu tarin yawa wanda in yau in cewa kai zaka zauna ka faɗi su filla filla sai ka gama addu'ar ka je ka kwanta sai ka tuno wani abu kai ban faɗi kaza ba ce umara aka kai ka aka biya maka ka je kai umara ka gama tuno duk abin da zaka tuno wataƙila kai lis ka je da su kai ta addu'a kai ta faɗa kai ta faɗa sai jirgi ya ɗauko ka a sama sai ka tuno ai baka to kaga zai ka ce kwana da kai amma ka ce rabbana atina fid dunya hasana ka gama haɗo komai kai dai kawai ka tattaro ikhlasinka ya cika maka zuciya yayin da kake wannan addu'ar ka tattaro duka ikhlasi ya cika maka zuciya ka nuna wa ubangiji subhanahu wataala kana neman rahamarsa saboda haka da suka roki Allah rahama wanda ta kunshi rahama ta duniya ta kunshi rahama ta lahira saboda haka basu manta da maganar lahira ba sai suka ambato ta a cikin kamar yadda yazo a cikin aya ta gaba naka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi wanda haka bawa ya kamata ya kasance duk sanda yake roƙon Allah kada iya tunanin sa ya tsaya duniya yayi tunanin rahamar da zai samu a lahira wacce ce ta har abada ta dindindin duk wani abin da za a bashi a nan ko menene shi karewa zai yi shi yasa zamu ga lokacin da annabi ibrahim alaihi salam kamar da suratul ibrahim yayi addu'o'i daban-daban rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana har zuwa inda yake cewa rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab saboda wannan maganar ranar lahira bata bace masa ba ce Allah ka gafarta min ni da iyayena da kuma mu'minai yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsaya tace ranar alkiyama sannan kuma sun kira ubangiji da jami'un nasi musamman idan aka kula cewa baya ubangiji subhanahu wataala yayi magana akwai munasabar ambaton waɗanda suke shiryayyu akwai munasabar ambaton waɗanda suke batattu wanda suke tabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili fa'amma alladhina قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ان انبتي بتتو ان انبتي كو متانن كركي ان انبتي ودده سكي الراسخون في العلم ما سو زرفي ا cikin ilimi saboda haka a ranar da gobe kiyama rana ce da zata tattara kowa da kowa zata tattara mutanen kwarai zata tattara mutanen banza zata tattara waliyan Allah zata tattara makiyan Allah saboda haka wannan ita ce rana da Allah subhanahu wataala zai tara kowa da kowa a kan farfajiya guda daya na farkon su da na karshen su a cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna allah yajma'u yawm al-qiyamati al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid fayusmi'uhum ad-da'i wa yunqidhuhum al-basar wa yunfidhuhum al-basar wa tadnu ash-shamsu minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama zai tara na farko da na karshe fi sa'idin wahid a farfajiya guda daya fa yusbihu mudda'i me yayi kuwa me shela in yayi shela kowa sai ya ji shi ba wanda ba zai ji shi ba saboda suna kan ardin mustawiya kasar da take fili fetal la tara fiha iwajan wala amta ba tudu ba kwari a kanta saboda haka a wannan lokaci in yayi shela kowa sai ya ji wannan shela ta shi sannan ido zai kewaye da su sannan watannu ash-shamsu minhum rana za ta matso dab da su Allah ce inna Allah la yukhliful mi'ad Allah baya saba alkawari wanda duk yayi imani da Allah subhanahu wataala yabi manzansa sallallahu alaihi wa sallam sauda kafa yayi kyawawan ayyuka to Allah zai gafarta masa Allah zai shigar da shi aljannarsa wannan alkawari ne yayi daukar wa kansa ba wani ne ya wajabta masa ba ba tilas aka yi masa ba ba tsorata shi aka yi ba shi ya ga dama yayi wa kansa wannan alkawari wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin akthara an-nas la ya'lamu alkawarin Allah ne da yayi ya dauka wa kansa Allah kuma baya saba alkawarinsa mutane da dama ba su san haka ba فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله كذا كتب تصمان الله زي سابا ومن زننسا الكورين ده يمسو وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا وعد الله حقا فمن اصدق من الله قيلا الكورين الله غاسكيا ني تبتاتشي ني سي يا وكانا بابو وند يفي الله فدار غاسكيا تو وانا ان الله لا يخلف الميعاد ينا يوا يا زما karshen maganar masu rasikhuna fil ilmi dinni su masu zurfin ilimi karshen maganar su ce wannan inna Allah la yukhliful mi'ad sai zanto anan akwai abinda ake kira al-iltifat min al-khitab ila al-ghaiba domin da farko suna rabbana innaka rabbana innaka rabbana la tuzigh qulubana rabbana innaka kamar suna magana da shi kai tsaye to amma anan sai suka ce inna Allah sai suka maida abin ya koma al-khitab lil-ghaibi kamar wanda baya tare da su suke cewa illa baya saba alkawari wannan ambato sunansa a cikin wannan akwai karawa abin girma su fito da sunan lafzul jalala din karara tunda can dusa suke rabbana rabbana to amma a faɗi sunan Allah din a cikin addu'ar shi kansa yana karawa abin girma kwarai da gaske saboda haka sai suka fito da sunan suka fasa amfani da lamirul khitab suka dawo zuwa ga lamirul ghaibi saboda haka suka nuna cewa ubangiji subhanahu wataala bai cika alkawarin sa ne shi yasa al-allamatu as-sa'idi a cikin littafin sa tafsirul karimur rahman yana cewa wannan yana daga cikin ƙarshen wato cikon maganar waɗancan masu zurfin ilimi wanda a cikin maganar su din nan sun tabbatar da cewa akwai tashi bayan mutuwa sannan akwai sakamako sannan kuma wannan maganar tasu ta kunshi cikakken yaqini da suke da shi tabbaci da suke da shi kuma cewa Allah subhanahu wataala tabbas baya saba alkawarin da yayi wannan maganar tasu tana nuna zaburarwa akan su yi aikin da za a cika musu alkawarin da zai faranta musu rai sai suka ce inna Allah la yukhlifu al-mi'at kasancewa Allah baya saba alkawari wanda yana nuna cewa to ka tashi tsaye ka zage dantsi kai aikin da zaka samu kyakkyawan sakamako a cikin wannan rana imani har kullun imani da ranar lahira da cewa akwai ranar lahira akwai sakamako yana taimakawa wajen gyara zakata yana taimakawa kan gyara zakata shi yasa ake son mutum ya zanto mai tuna lahira ne tuna lahira za ta sake yi kokarin gyara abin da yake yi ba mai kyau ba sannan kuma zai ƙara kwadaitar da mutum kan aikata alkhairi da kuma kokarin gushewa sharri ko wani abin da yake ba mai kyau ba As-Sa'idi bayan ya gama kawo tafsirin waɗannan ayoyi yake cewa to a cikin waɗannan ayoyi duka tun daga inda Allah subhanahu wataala ya ambaci warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina har zuwa nan innaka inna Allah la yukhlifu al-mi'at har zuwa nan yace wannan ya kunshi yabo da Allah ya yi wa masu zurfin ilimi da abubuwa daban-daban ya faɗi wasu sifofin su sifofin nan kuma suna nuna cewa mutane ne na kwarai waɗanda kuma sifofi ne waɗanda za su nuna cewa bawa da ya sifanta da su babu da shakka zai samu kyakkyawan rabo na farko Ubangiji ya sifanta su da ilimi wanda shi ilimin nan shi ke sada su da Allah subhanahu wataala shi ke sa su su san Allah su san hanyar da za su bi su san shi sannan shi ke nuna musu wato bayanin hukunce-hukunce na shari'ar Allah subhanahu wataala sifa ta biyu kuma ar-rusukhu fil ilm Allah ya nuna cewa kafaffu ne a ilimi sun kafu a ilimi sun sha ilimi sun koshi sun tubbatsa sun sha sun batsi da ilimi kaga wannan ba wai kawai masu ilimi ba a'a waɗanda suka koshi da ilimi saboda ar-rusukh fil ilmi yaqtadi an yakuna aliman muhaqqiqan arifan mudaqqiqan yana buƙatar duk wanda ce ya kafa ilimi ya zanto masani ne cikakke na gani a faɗa sannan kuma ya zanto ya koshi da ilimi ta kowane bangare Ubangiji subhanahu wataala ya sanar da shi iliminsa na fili da na boye kafarsa ta kafu zanzan a cikin harkar ilimi ya san sirrika na shari'ar Allah ya san su a ilmance a aikace duk ya ɗabbaka su sifa ta biyu Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da yin imani da dukkan littafinsa amanna bihi kullun min indi rabbina dukkan littafinsa sun yi imani da shi saboda haka dukkan wani abin da yake mutashabihi a garinsu mai rikitarwa to suna mai da shi zuwa ga muhkam abin da yake bayyananne domin su ƙara fahimtarsa su kuma ƙara miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala da imani da shi sifa ta hudu sun roƙi Allah subhanahu wataala afuwa da rangwame daga abin da Allah ya karɓar jarrabi wasu karkatattu da shi shine karkacewa zuciya Allah ya musu kariya ya musu tsari da karkacewa zuciya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana sannan kuma sun yi wa Allah itirafi cewa mun yadda dukkan wani abin da muka samu na shari'a daga wajen ka ne babu wani abin da mu muke wa kanmu babu wani abin da iyawanmu ci take ba mu a'a shari'a ce ba dan ka ga dama ba za mu same ta ba ba'da iz hadaitana ce ba'da iz hadaitana bayan ka shirye mu saboda ka shirya ta sace sifa ta shida sun roki Allah rahamarsa rahaman nan tashi ta kunshi samun dukkan wani alkhairi da kuma samun kariya daga dukkan wani sharri sannan kuma suka yi tawassuli da sunan Allah al-wahhab mai yawan kyauta domin ya yawaita musu kyautarsa har ko da yaushe sifa ta bakwai sun ba da labari Allah ya ba da labarin imaninsu da cewa sun yarda da akwai ranar lahira kuma suna jin tsoronta wannan tsoron da suke ji na ranar lahira shi zai zaburar da su kan su yi aikin da za su samu kyakkyawan sakamako a wannan rana kuma su samu kubuta daga azabar wuta fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz wannan duk aka nesanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ranar gobe kiyama to wannan shi ya samu babban rabo to kuma tana yiwa wannan gabar inna allaha la yukhlifu al-mi'ad tana yiwa ya zanto wata sabuwar magana ce ubangiji subhanahu wataala yayi wa maganar wadancan bayan Allah dajiya da ita ubangiji ya rufe maganar su da wannan maganar tashi cewa inna allaha la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawari don haka yayi alkawarin cewa dukkan wani wanda ya imani da shi ya yadda da abinda ya saukar wa annabawansa daga ciki har da abinda ya saukar wa annabinsa na ƙarshe shine alqur'ani da abinda duk alqur'ani ya kunsa na al-muhkamat da al-mutashabihat to wannan Allah baya tozarta shi alkawarin sa ne kuma ba zai saba wannan alkawari ba kamar Allah subhanahu wataala yana kwantar musu da hankali cewa abinda kuka roƙa kun samu zan muku shi domin ni ba mai saba alkawari bane akwai aqida ta mu'tazila wata karkatacciyar kungiya wanda suke ganin cewa Allah subhanahu wataala in yayi alkawarin narku ko alkawarin wato ni'ima wato alkawarin sakamako mai kyau dole ya cika suna wajabtawa Allah bil aqli da hankalinsu cewa Allah in yayi alkawari to dolan sa ne sai ya cika haka nan in alkawarin zai azabtar da wani to dolan sa sai ya cika a cikin littafin zamakshari littafin al-kashaf karkashin wannan aya da ya kawo cewa inna allaha la yukhliful mi'ad sai yace ma'anarsa annal ilahiyata tunafi khulfal mi'ad in aka ce Allah Allah ne to kenan baya saba alkawari abinda yake so yace Allah subhanahu wataala in dai yace zai yi abu mai kyau ko mara kyau to sai yayi shi wato in yace zai yi abu na sakamako mai kyau ko sakamako mummuna to dole ne sai yayi shi Abu Hayyan al-Andalusi a tafsirinsa al-Bahr al-Muhit yazo nan yace to wannan magana tashi akwai da sisa akwai wani mugun kunshi a ciki ba kowa zai gane ba kawai yaji a ce annal ilahiyata la tunafi khulfal mi'ad ka qawlika innal jawad la yakhibu sa'ilu ce kamar ka ce mai kyauta baya tozarta mai roƙonsa in dai mai tsarin kyauta ne in wani ya roƙi to baya tafiya haka hannu banza yace to wani akwai da sisa domin al-jubba'i ɗaya daga cikin manyan su yayi hujja da wannan ayar akan cewa ubangiji subhanahu wataala dole zai shigar da fasikai wuta wato duk wanda ya saba wa Allah dole sai ya shiga wuta wannan abin da suke so su kore shi ne gafarar ubangiji ga wasu mutane daga cikin bayinsa su kore maganar ceto mu ahlus sunna wal jama'a mun yarda cewa akwai ceto ranar gobe kiyama annabawan Allah za su yi ceto annabi sallallahu alaihi wasallam shine sahibul shafa'atul uzma sannan zai ceci mu'minai ceto kala-kala da annabi zai ba ima kala ɗaya ba sannan bayan Allah na ƙwarai salihai su ma za su yi ceto sannan uwa uba rabbul izzati shi ma zai ceto saboda mun yarda akwai ceto ceto kuma li ahlil kaba'i ga waɗanda suka tafka biya kullai fuka a nan duniya suka mutu ba su tuba ba suka je ubangiji subhanahu wataala bai musu gafara ba ya sa su a wuta to saboda imanin da suke da shi a zuciyarsu ubangiji zai fito da su ko ta hanyar ceto ko kuma ta wata hanya daban mu ahlus sunna mun yarda da wannan amma mu'tazila da ire-irensu su ba su yarda da wannan ba sun ce tunda Allah ya ce duk wanda ya yi saba masa man ya'si Allaha wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzansa fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha zai shiga wutar jahannama zai zauna har abada saboda haka duk wani wanda ya saba wa Allah ya mutu yana shan giya ko yayi sata ya mutu bai tuba ba bai mayar da kayan sata ba ya cuci wani ya mutu a haka duk dai wani kaba'ira da ake yana ƙarya ya mutu bai tuba ba yana zina ya mutu bai tuba ba to su a gurin su in ya shiga wuta to har abada da shi da su Abu Lahab su Abu Jahl su Fir'auna haka za su yi ta zama a ciki har abada. To hujjar su cewa Allah ba ya saba alkawari, inna Allah la yukhliful mi'ad. To amma sun yarda cewa inna Allah la yukhliful mi'ad ana nufin ga wanda bai tuba ba ko? Sun yarda cewa in ya tuba a duniya shikenan. Saboda kaga inna Allah la yukhliful mi'ad, su kansu sun masa togaciya cewa ga wanda bai tuba ba. Ai togaciya ce. Allah ya alkawarin zai kona mai laifi, amma su ma sun yarda in ya tuba shikenan. Tunda wannan karara nassin Alkur'ani ne. Illa man taba, wanda ya tuba shikenan. To mu ma sai muka ce mu ma da sharadin idan Ubangiji bai masa afuwa ba. Da me ka fitar da wannan sharadin naka? Ai da wani dalili can daban a gefe guda. Kai hujja da shi ka fitar da sharadin, in ya tuba ba za a taba shi ba. To ma ba da wani dalili ne muka fitar da shi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Masha Allah baya shirk, baya gafarta ayi shirka da shi. Abinda bai kai shirka ba yana gafarta shi ga wanda ya ga dama. Saboda haka mu ma wannan dalilin yana nuna cewa duk wanda ya mutu ba akan shirka ba, to tahtal mashi'a, yana karkashin ganin damar Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika ay ma duna shirki liman yasha, yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama. Saboda haka wanda ya mutu ba mushriki ba, to tahtal mashi'ati in sha'a ghafara lahu in sha'a aqabahu, in Allah ya ga dama ce ya gafarta masa, in Allah ya ga dama ya kama shi, wanda ita ce aqidar ahlus sunna. Shi yasa wani wanda Allah subhanahu wataala bai yanke hukunci cewa dan wuta bane tun a nan duniya, ya mutu yana wani aikata laifi, to ba a yanke masa hukuncin dan wuta har a rika cewa in baka ganshi a wuta ba hayaki ne rufe shi, ba a haka. Saboda baka san wani dalili Allah zai iya gafarta masa ba, yana nan tahtal mashi'a, ya dai yi abinda Ubangiji zai sa shi wuta a dalilinsa. Amma zai zama cikin ƴan wuta din ko ku a'a kwatsam za a ga wani abin da ya yi a dalilinsa Allah ya gafarta masa? Ga karuwata ba kare ruwa, wa yake zaton Allah zai gafarta mata saboda wannan? Kare ne ta sha ruwa ta ga yana shashikar abin da lalagen yana shi yana jin kishi, ta ebo ruwa ta bashi, ka ce an gafarta mata? Saboda haka ba za ka sani ba, za ta shiga cikin mashi'a saboda wani dalili ko ba sani, wannan Allah ne ya barwa kansa. Amma wannan ba zai hada ka tsoratar da mai laifi ba, shi kuma kada ya miƙe kafa ya ce to wataƙila ina ƙarƙashin wa yaghfiru ma duna zalika. Saboda in ta kuskure kuma ba mai iya, to sai ka shiga. To ya aka kasan kana ciki? Saboda haka wannan ayar da irinsu ba sa nuna cewa wanda ya mutu musulmi yana aikata laifi zai shiga wuta ya zauna a cikinta har abada, koda kuwa Ubangiji ya alkawarin cewa zai shigar da shi wuta, amma wannan ba shi yake nuna ba zai fito ba ya shiga aljanna. Domin wasu ma sun fassara al-mi'at anan da cewa ranar alkiyama ake nufi. Inna Allah la yukhliful mi'at, ma'ana baya sabawa ranar, wato lokacin zuwa alkiyama, in yayi lokacin sai ta zo ba zai saba ba. Wasu malamai suka ce ko kuma a'a ana iya daukar rashin sabawar mi'adul awliya duna wa'idul a'da, masoyansa da ya musu alkawari na zai sa su gidan aljanna, Allah ba zai saba wannan ba. Duk wani wanda Allah ya masa alkawari in yayi aiki iri kaza zai sa shi aljanna, Allah ba zai saba wannan ba. Amma ba yana nufin cewa in wani yayi masa laifi ba da yace zai sa shi wuta ba zai fasa sa shi ya kai shi aljanna ba. Domin khulful wa'di, khulful wa'idi, khulful wa'di inda al-arab inda al-nas inda al-uqala zamm, wa khulful wa'idi karam. Mutumin kirki in yayi maka alkawari na zai maka alheri, to ba zai fasa ba, ba zai rashin fasa wasu za ta zama abin suka, wato fasa wasu za ta zama abin suka. Amma in yayi alkawarin zai bata maka sai ya hakuri, to za a yaba masa. Saboda ka a hankalce saba alkawarin da ya shafi ni'imtarwa, kyautatawa, wannan shi ake suka. Amma ba saba alkawarin da ya shafi daukan fansa ko ramuwa ba, yayin da mutun yayi alƙawarin sai ya rama aka bashi baki yace to ya fasa ya ba masaki amma mutumin da ya cika baki ya je gurin taro yace zan yi kaza zan yi kaza zan gina muku zan ba ku zan sai ya ki ba wanda zai yabi shi akan haka sai dai a riƙa cewa makaryaci ne ya je yayi mana ƙarerayen sa ya tafi shi yasa wani daga cikin mawaƙan Larabawa yake cewa idza wa'ada sarra'a anjaza wa'dahu wa in wa'ada darra'a fal'afu mani'u idan yayi kyakkyawan alƙawari na faranta rai to sai ya cika alƙawarin sa amma in yayi alƙawarin bakanta rai bata ma wani to afuwa tana hana shi yayi afuwa tana hana shi yayi wani wanda cewa inni in au'adtuhu aw wa'adtuhu لمخلف ميعادي لمخلف إيعادي ومنجز موعدي شيء إذا ناي ووني أو وعدته إن ناي مسك كاوان الكوري فإني وإن أوعدته أو وعدته إن ناي مس ممونا الكوري كوكو ناي مسك كاوا لمخلف إيعادي تو ممونا الكوري إن ناي مس زين سابوا ومنجز موعدي أما الكوري إن ناي مس إن كوت تاوا سيناتكش سووا لنا أبين يبوني saboda haka ba a cewa Allah subhanahu wataala dole dole sai ya kama mai laifi da laifin sa ba zai yi masa gafara ba ba zai masa afuwa ba amma ubangiji ya wajabta wa kansa da kansa cewa dukkan abin da yayi wa mu'minai alkawari ne a kansa ba zai saba musu wannan shi ya wajabta wa kansa ba hankali ne ya wajabta masa ba kamar yadda mu'tazila suke fada shi ya wajabta wa kansa cewa zai yi wa mu'minai abin da yayi musu alkawarin sa wajibi ne kataba rabbukum ala nafsihi rahma shi ya wajabta wa kansa ba wani ne ya wajabta masa ba tunanin mu ne ya wajabta masa ba dan Allah zai azabta duk wani halittarsa da yayi to ba a tuhuma sa da zalunci zai azabta su ne da adalcinsa inda kuma zai ji kansu gaba daya to rahamarsa ta fi haka ta gaga ta wuce haka wa rahmati wasi'at kulli shay sannan Allah subhanahu wataala ya ce innal ladina kafaru
karanta
ka karanta Allah subhanahu wataala ya ce innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar lalle wadanda suka kafirta lan tughniya anhum amwaluhum dukiyoyin su ba za su wadatar da su komai ba ba za su amfanar da su komai ba wala auladuhum hakanan ƴaƴan su min Allah shay'a daga wani abu na azabar Allah wa ulaika hum waqudun nar wadannan sune makamashin wuta kada'abi ali fir'auna wal ladina min qablihim kamar wato sha'anin fir'auna da wadanda suka gabace su kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyin mu fa akhadhahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya damke su da laifufukan su wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ranar alkiyama rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi a wannan ranar ubangiji subhanahu wataala zai tattara kowa da kowa kuma babu kokwanto sai ta faru a wannan ranar ubangiji subhanahu wataala zai cika abin da ya faɗa zai yi na azabtar da waɗanda suka kafirta zai yi ramuwar gayya akan abin da suka yi wa mu'minai shine ubangiji subhanahu wataala ya kawo batun waɗanda suka kafirta ko kuma a can baya ubangiji subhanahu wataala ya ambaci mu'minai da shiriyar da Allah subhanahu wataala ya ba su da roƙon da suka yi na rasamin rahmar ubangiji subhanahu wataala da rabauta ranar gobe kiyama sai kuma ambaci halin da kafirai za su kunci kansu a wannan ranar wanda ita ce al'adar alqur'ani in ya kawo abin da ya shafi bushara ga mu'minai sai kuma ya kawo abin da ya shafi gargadi ga kafirai ya kawo addu'ar mu'minai da suka roki Allah subhanahu wataala rahamarsa sai kuma ya kawo abin da zai zanto bayani ne na halin mushrikai waɗanda suka mutu suna kafirci Allah ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka yi kafirci lalle waɗanda suka kafirci kafirci inkarin samuwar Allah subhanahu wataala ko inkarin rububiyyarsa daukan wani haƙƙi na ubangiji a riƙa dangana ma wani ba Allah ba ko uluhiyyarsa ce ba a yarda shi ne abin bauta ba ko ba a yarda shi kadai za a bauta wa ba ko a inkarin sunayensa ce ba a yarda shi ne Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu ba tun ya inkarin sunan Allah ko ya inkarin shari'arsa ce bai yadda da alqur'ani shari'ar gaskiya bace bai yadda abinda yake cikin ta adalci bane shi yana ganin abu kaza da Allah ya ce ayi ba adalci bane an ce a yanke wa barawo hannu ce shi yana ganin wannan wato dabbanci ne ko rashin tausayi ne ko wani abu irin wannan to wannan duka kafirci ne ko yayi wani aiki da zai nuna cewa shi kafiri ne kamar yadda cewa akwai wani Allah bayan Allah subhanahu wataala ko ya ƙaryata wani abu da Allah subhanahu wataala ya ambata ko ya ƙaryata wani abu daga cikin usulul iman al-sitta imani da Allah da mala'ikunsa da litattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai kyau ko mara kyau ya ƙaryata wani abu daga cikin waɗannan duk wannan yana ana kiransa kafirci to suwaye alladhina kafaru da Allah yake nufi a wannan ayar ruwa ko to ina ganin zamu dakata a nan saboda daman can lokaci yayi abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.